السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناي فرين تشيكي ما تقدر تسكي. دسام وانا داما هلرتشي يرون وانا نقولي واندي كيدا. كنشدة إياينا وصبا وتكيلسون كي كاكني. إنا ما تقدر فرين تشيكي ولا يقدر تسكي. سام كينا تشيكي وانا نقولي. Da kuma bani wannan dama domin in fadi wani abu wanda nake fatan ya amfane mu gaba daya. A bisa ga jawabai da naji kuma dama nake tsammanin su zan ji daga mahalarta wannan guri na irin dadewa da aka yi tare, irin abubuwan da aka biyo aka keto har zuwa wannan lokaci, da irin tashi fadi da aka yi tayi a baya wajen aga cewa an kaddamar da wani abu a rayuwa gaba daya wanda za ta amfanar da al'umma, ta amfanar da musulmi. To babu shakka wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske. Tafiya ta dauko tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu, ana magana shekara 50 da gama makaranta. To babu shakka tafiya da ta dauki wannan lokaci mai tsawo ta kuma dore har zuwa yanzu wani alama ce ta cewa an samu tsarkake zukata a ciki. An bani dama in yi magana akan abinda nake ganin ya dace da wannan haduwa. Sai nake ganin babu abinda yafi kamata in yi magana akan sa irin wato kaunar juna dan Allah. Mu kaunaci junan mu dan Allah. Musamman ma wata haduwa ce da aka yi kuma ake so a kaddamar da wani abu a rayuwa ta al'umma wanda ake fatan a samu ladadan sa sakamakon sa ta gomashin sa ranar gobe kiyama. To kamar yadda muka sani, mu a matsayin mu na musulmi, duk wani abin da kake so ka samu ladan sa a gurin Allah subhanahu wataala, to yana da kyau tun farko ka dora harsashin sa akan sunan Allah. Wato ya zamana da sunan Allah aka dora harsashin wannan abun kuma aka tafi, to insha Allah za a samu ladansa da tagomashin sa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kada ka rena aikin alkhairi ko mun kankantar sa, ko da kuwa ka hadu da dan uwanka kana walwala, ka sakar masa fuska, ka nuna masa farin ciki da ganin sa. To bare kuma haduwa irin wannan da za a hada karfi da karfi na aga cewa an kaddamar da wani abu da zai taimaki al'umma. Babu shakka wannan gagarumin aikin alkhairi ne wanda yana buƙatar a ce duk wani ɗaya daga cikin mu ya assasa wannan akan sunan Allah subhanahu wataala. Shi yasa naga cewa mu yi magana akan kaunar juna, to san juna dan Allah, da kuma irin amfanin da yake da shi a gurin Allah, wanda musulmi idan ya tsarkake zuciyarsa to ba karamin aiki yake yi ba wanda zai kusanta shi da Allah subhanahu wataala. Daga cikin irin muhimman abubuwa da suke wato su kauna dan Allah yake haifarwa, yana sa mutum ya samu dandanan imani. Wato dandanan imani, in kace dandanan imani wato shine mutum ya rika yin aikin da'a na neman yarda Allah, yana jin dadi ba tare da jin matsuwa ba ko takuruwa. Ya rika jin wani abu yake yi da yake jin dadin sa domin samun yardar Allah subhanahu wataala. Hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا شو أبو بوا غدا أكو دم تمن ديسا ميسو تبابو شكا ون ياسا مدندنو ياسا مدندن إيمان أزوج يسا يكسن شي ألا دمن زنس سوسك في سو يوا غريشي سمد كومي سنن يسوم تنبا دمون أبو سيدان الله. Sannan kuma ya kiyamaci komawa ga kafirci bayan Allah ya shiryar da shi, kamar yadda zai yi kiyamar ko zai guje a jefa shi wuta. Kaga wannan tagomashi ne na mutum ya so dan uwansa dan Allah, ba dan wani kusanci da suke da shi ba, ba dan wata nasaba da ta hada su ba, ba don wani garadi wata manufa tsantsa ta duniya ba, ya zama na abinda ya hada su shine neman yarda Allah subhanahu wataala. Sannan yana daga cikin abinda haduwa da kaunar juna dan Allah take haifarwa, tana jawo wa mutum Allah ya so shi, wanda shine gayar abinda bawa yake so a rayuwarsa ta duniya. Mumini abinda yake so ya samu cewa Allah subhanahu wataala ya sa shi cikin masoyansa. Allah subhanahu wataala yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, kace idan kuna son Allah to ku bi ni sai Allah ya so ku. Saboda haka babban muhimmin abu shine ba wai kai ka ji kana son Allah ba, a'a ka samu cewa Allah yana son ka. To haduwa da kaunar juna saboda Allah tana haifar da wannan. Imam Muslim ya fitar da hadisi a cikin littafinsa ingantacce daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wani mutum ya fita ya tafi wani kauye domin ziyartar wani dan uwansa, sai Allah subhanahu wataala ya aiko da mala'ika ya tare shi akan hanya, yake tambaye sa ina zaka, sai ya ce da shi zan tafi wancan alƙaryar ne wato wancan gari. Sai ya ce gurin wa zaka? Yace gurin wani dan uwana. Yace akwai wani abu da kake nema a wajensa, wato kai masa wani abin alheri ne kake so ka je ka karbo ta gomashinka a wajensa? Yace a'a, babu abin da zai kai ni sai dan ina son shi dan Allah. Sai wannan mala'ika ya ce da shi, to ka sani ni manzo ne daga Allah, kuma ya ce in gaya maka yana son ka kamar yadda kake son shi dan Allah. Shi kaga ka kaunaci dan uwanka ka so shi ba dan wani abu ba, ba dan kana samun wani abu na duniya a wajensa ba, sai dan Allah. Wannan wani wata hanya ce da kai ma za ta samar maka san Allah subhanahu wataala, wanda kuma shine gayar da abinda bawa yake so ya samu a rayuwar shi ta duniya. Haka nan hadisi ya tabbata a cikin Muwatta na Imam Malik daga wani tabi'i da ake ce masa Abu Idris al-Khawlani, ke cewa wata rana ya shiga masallacin Dimashq wato a Syria, sai ga wani matashi fuskar sana haske, ya ga mutane kuma sun kewaye wannan matashi, duk wani abin da ya faɗa sai su karɓa su jinjina su yi aiki da wannan abu da ya faɗa. Sai yake tambaya wane ne wannan, sai aka ce masa sahabin nan ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adh ibn Jabal, shine ke zaune a nan kuma mutane suna sauraron darasi daga wajensa. Yace to kashi gari sai na yi sammako na tafi wannan masallaci, sai na samu ma har ya riga ni na same shi yana sallah. Na bari sai da ya gama sallarsa, sai na zo na zauna a gabansa na yi masa sallama, sai ya ansa mun. Sai nake cewa da shi, wallahi ina son ka dan Allah. Sai ya ce dan Allah kake so na? Ya ce dan Allah nake son ka. Ya sake tambaye shi, dan Allah kake so na? Ya ce dan Allah nake son ka. Ya sake tambaye shi karo na uku, dan Allah kake so na? Ya ce dan Allah nake son ka. Ya ce to albishirinka, na ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa, yana cewa soyayya ta wajaba ga mutanen da suke son junansu dan Allah, suke zama da junansu dan Allah, suke ziyartar junansu dan Allah, suke kyautata wa junansu dan Allah. Ashe kaga duk mutumin da zai zauna da dan uwansa ba dan komai ba sai dan Allah, dan neman abin da zai tabbatar masa da yarda Allah, to sakamakonsa shi ma zai samu soyayyar Allah subhanahu wataala. Yana daga cikin abinda kaunar juna dan Allah ke haifarwa bawa shine a ranar gobe kiyama Ubangiji subhanahu wataala zai tanadarwa da irin waɗannan mutane minbarurruka na haske, ta yadda annabawa ma idan sun gansu za su yi sha'awar su. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim na Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama zai ce ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, wato yana daga cikin abinda bawa zai samu shine Ubangiji ya sashi a cikin inuwar al'arshin sa ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wataala a ranar gobe kiyama ya ce ina waɗanda suke son junansu dan Allah, a yau zan sanya su a cikin inuwar al'arshi na ranar da babu wata inuwa sai tawa. a cikin mutane bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata yace zai Allah zai sa su a cikin inuwar arshi ranar da babu wata inuwa sai tashi a cikin waɗannan bakwai akwai mutane biyu da za su hadu mutum biyu da za su hadu ba komai ya hada su ba sai Allah dan Allah suka hadu kuma su rabu dan Allah to Allah subhanahu wataala zai sanya su a cikin inuwar arshin sa ranar da babu wata inuwa sai tashi haka nan kamar yanda nace yana daga cikin tagomashi na haduwa da kaunar juna dan Allah shine ubangiji subhanahu wataala ya tanadarwa da wasiyin wannan minbari a ranar gobe kiyama da annabawa da manzanni za su rika ainihin sha'awar su kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi hadisin Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa almutahabuna bi jalali lahum manabiru min nurin yawm alqiyama yaghbituhum an-nabiyyun wash-shuhada yake cewa wadanda suke son junan su danni inji Allah yace suna da wasu minbaruruka na haske ranar gobe kiyama wadanda annabawa da shahidai za su rika sha'awar su suna kanin su suna sha'awa hakanan ibnu hibban ya fitar da hadisi da cikin ingantaccen littafin sa daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin bayin Allah akwai wasu mutane wadanda su ba annabawa bane kuma ba shahada suka yi a fagen yaki ba a'a su mutane ne kamar kowa sahabbai suka ce su wane ne wadannan su wane ne a gaya mana su dan mu ma mu ji muna san su sai annabi ya ce su ne wasu mutane da suka hadu suka so junan su dan Allah ba wani wato dangantaka ce ta haihuwa ta hada su ba ba wani abu bane ya hada su soyayya ce da kauna dan Allah ta hada su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za su zo ranar gobe kiyama fuskokin su na haske Allah ya dora su akan minbarurrukan sa na haske la yakhafuna idha khafa an-nas ba za su tsorata ba ranar da mutane suka tsorata wala yahzanuna idha hazina an-nas ba za su yi bakin ciki ba ranar da mutane suka yi bakin ciki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun saboda haka tsoran Allah yana tattare da kaunar juna dan Allah sannan daga cikin ta goma shin haduwa idan ta kasance akwai Allah a cikin ta wato za ta dore ba a nan duniya kadai ba har a ranar gobe kiyama wannan haduwar za ta ci gaba tunda dai a nan da sunan Allah aka daure wannan haduwar ba da wani wata manufa daban ba Allah subhanahu wataala yana fada yake cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin ce masoya ko ƴan uwa abokai a ranar gobe kiyama sashin su zai zama mai gaba da sashi sai masu tsoron Allah masana tafsiri suka ce wannan ayar tana nuna cewa dukkan wata haduwa da za a yi ta a duniya babu Allah a cikin ta to a ranar gobe kiyama tana rikidewa ta koma tsiyayya sai haduwar da aka yi ta dan Allah to ita ce za ta ci gaba ta dore har a ranar gobe kiyama masoya din nan su ci gaba da zaman su a matsayin masoya dan Allah Ubangiji subhanahu wataala zai tara dukkan wasu masu soyayya da junan su a ranar gobe kiyama a guri daya Ubangiji zai daukaka darajar wasu saboda wasu a cikin su Hadisi ya tabbata cikin sahihain hadisin Anas dan Malik yake cewa wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya Rasulullah mata sa'a ki tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yaushe ne alkiyama za ta tsaya manzo Allah yace da shi mai kata nadar mata har kake tambayar shi za ta tsaya yace na ta nadar mata san Allah da manzansa sai manzo Allah yace to fa innaka ma'a man ahbabta kana tare da wanda kake so Anas dan Malik yake cewa Musa habbai ba mu yi farin ciki da wata magana da muka ji ba kamar yadda muka yi farin ciki da wannan maganar da muka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum yana tare da wanda yake so har ma Anas dan Malik yake cewa to ni ina son Allah da manzansa ina son Abubakar da Umar radiyallahu anhuma ina fatan Allah ya kasance ya tara ni tare da su koda kuwa ban yi aiki kamar nasu ba haka nan Abu Dawud a cikin littafin sa Sunan ya ruwaito hadisi ingantacce yake cewa daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wani mutum ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Rasulullah mutum ne yana son wasu mutane amma bai iya samun yin aiki kamar nasu ba amma yana jin kaunar su da soyayya su a zuciyarsa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abu Dharr anta ma'a man ahbabta kana tare da wanda kake kauna saboda dukkan wanda suka hadu suka so junan su dan Allah suka kaunaci junan su dan Allah to wannan soyayyar ta su za ta dore ba iyakar ta nan duniya ba har a lahira Ubangiji subhanahu wataala zai ci gaba da hada su wannan soyayyar ta su za ta ci gaba da amfanar su sannan kuma yana daga cikin irin abinda kauna da soyayya da haduwa dan Allah take haifarwa ko take bawa mumini shine dan muka fahimci cewa ita ce mafi karfin igiyar imani wato imani Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta shi da al-urwatul wusqa wato igiya ce mai karfi to abin da yake karfafa wannan igiyar shine so dan Allah da ki dan Allah wato da kaunar juna dan Allah idan mutum ya so dan uwansa dan Allah to ya rike wata igiya mai karfi ta imani Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Ibn Abbas ya rawaito a cikin Al-Mu'jamul Kabir da littafin Sharh As-Sunnah na Bagawi maiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa awsaqu al-iman al-muwalatu lillah wal-mu'adatu lillah wal-hubbu lillah wal-bughdhu fillah wato yana daga cikin mafi karfin igiyar imani jibintar juna dan Allah ko kiyayya dan Allah ko kuma soyayya na juna dan Allah sannan yana daga cikin abinda kaunar juna dan Allah take haifarwa to sukan sa imanin mutum ya cika Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda yazo cikin sunan Abi Dawud hadisin Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu ma'iki sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda diya so dan Allah yaki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ya cika imaninsa to wannan kauna da soyayya da zamantakewa dan Allah ana son wasu abubuwa su kasance tare da ita wanda shi zai nuna kamalarta na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa duk wanda kake so dan Allah to ka sanar da shi kana son shi dan Allah hadisi ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da Ibn Hibban da Hakim hadisin Anas dan Malik yake cewa wani mutum yana zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ga wani ya wuce ta gaban su sai wannan mutum da ke tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya Rasulullah ni fa mutumin nan ina son shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka sanar da shi kana son shi dan Allah yace ban gaya masa ba yace to ka gaya masa to shine yaje ya same shi ya gaya masa cewa ina son ka dan Allah shine wannan mutum yace ahabbaka alladhi ahbabtani min ajli kai ma wanda ka so ni saboda shi ina maka addu'a ya so ka haka to wannan yana daga cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama mutumin da kake kaunar sa kake son shi dan Allah to ka sanar da shi kana son shi dan Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ahabba ar-rajulu akahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu idan mutum yana son dan uwansa ya sanar da shi yana son shi yana daga cikin abin da ya kamaci irin wannan zamantakewa dan Allah shine a samu nasiha kuma ta ma ta kasance dan Allah nasiha shine nuna wa mutum yayin da ya karkace ko yayin abu ba daidai ba a nuna masa ga yadda ya kamata a bashi shawara mai kyau wannan yana daga cikin kamala ta soyayya shine yi wa juna nasiha Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin sunan Abi Dawud hadisi Mu'adh ibn Jabal wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kama hannun Mu'adh ibn Jabal yake cewa ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka fillah ce ya Mu'adh na rantsa da Allah Annabi ne yake ga Mu'adh ibn Jabal ce na rantsa da Allah ina son ka dan Allah sai yake gaya masa kuma to ina maka wasiya kada ka kuskura bayan kowace sallah kabar fadar wasu abubuwa kamar haka, Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Su ce duk bayan sallah in ka gama sallah to ka tashi ba tare da ka faɗi waɗannan addu'o'i guda uku ba. To kaga wannan kamala ce ta soyayya. Annabi sai da ya gaya masa kaunarsa gare shi, sannan kuma ya nusantar da shi ga wani alkhairi wanda ya san cewa yana tare da lada mai yawa a gurin Ubangiji. Yana daga cikin kamalar soyayya ziyartar juna, wato mutum ya ziyarci dan uwansa kamar yadda muka karanta dazu, muka ambata dazu hadisin wani bawan Allah da ya tafi ziyarar dan uwansa. Allah ya turo masa mala'ika ya gaya masa cewa Allah yana san shi kamar yadda yake san dan uwansa. Sannan hadisin Mu'az da yake cewa soyayyar Allah ta wajaba ga waɗanda suke son junansu dan Allah, suke zama da junansu dan Allah, suke ziyarar junansu dan Allah. Saboda ziyarceniya tana daga cikin abinda yake nuna kamalar soyayya. Haka ne, yana daga cikin abinda yake nuna kamalar soyayya dan Allah shine taimakon juna. Masoya dan Allah su rika taimakon junansu domin suna daukan kansu a matsayin jiki guda ne. Yadda kasancewa kowace gaba a jikinka idan ta buƙaci taimako ba za ka yi wata ba za ka yi mata agaji na taimako, to haka za ka ɗauki ɗan uwanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadin wahid idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. To mutane mu'minai a yadda suke misalin su kamar jiki ɗaya ne, yayin da wani bangare na jikin nan zai ji wato baya jin daɗi, to sauran jiki gaba ɗaya zai ainihin kwana da zazzabi da ainihin rashin bacci. To haka ya kamata dukkan wani haɗuwa da aka yi ta dan Allah a riƙa taimakawa juna. Na ji daɗi kamar yadda na ji cewa hatta waɗanda suka koma ga Allah cikin wannan zama, wannan tafiya, ba a manta da su ba, ana taimakawa iyalansu da duk abin da suke buƙata. To wannan alama ce ta cewa zamantakewa ce wanda za ta ɗore, kuma ana yin ta dan Allah. Saboda haka ina yi wa wannan haɗuwa ta ku fatan alkhairi, kuma ina fatan kamar yadda ku haɗu a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin rahamarsa a cikin gidan aljanna ta Firdausi, kuma ya ba mu wannan zama ɗorewa tun a nan duniya kamar yadda aka ce yadda aka haɗu a wannan shekara 50 kuma a zuwa sake haɗuwa shekara ta 100 kuma. To Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Na yi farin ciki ƙwarai da gaske. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.